السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kekin yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan maranci na Asabar daren Lahadi 26 ga watan Jumada akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 daidai da 29 ga watan 1 miladiya shekara 2022 amma Allah cikin ikonsa da kaddarawarsa ya saki hada mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na Wara domin ci gaba da karatu da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka littafin Ahkamul Janaiz na Al-Allama Muhammad Nasiruddin Albani idan ba a manta ba muna cikin fasali ne na 14 fasalin da ke bayani akan binne gawa da abin da zai biyo bayan binne gawar mun tsaya a matsala ta 107 wanda a karkashin matsala ta 107 Falan ya jero jerin abubuwa da aka sunnanta a yi bayan binne mamaci din. Mai bayani abu na harko shi ne shi kabarin karan kansa kada a bar shi shafe ya kasa haka nan a ɗan ɗaukaka shi. Wanda da an gani an cinkaye shi an san cewa kabari ne. Kuma tsarin da za a yi masa ba za a yi tsari ba ne a tayar da shi kamar fokona haka a musannaman a yi shi kamar tozo haka kamar da yadda aka gana yi mai bayani wannan a wancan satin da ya gabata sannan abu na biyu kenan shine a sanya shi musannaman ma'ana a yi mishi tozo abu na uku shine a sanya ana iya sanya alama ga kabari din a yi amfani da dutse ko a yi amfani da icce ko wani abu makamancin haka wanda za ka sa alama da shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda aka samu shine akan sa alaman ne saboda abubuwa guda biyu abu na harko don mutum ya iya gano kabarin dan uwansa abu na biyu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi haka ne don a zo a binne duk wani wanda yake iyalin wannan da aka binne a wurin kusa da shi kuma kamar da muka bayani mu a nan yanzu sai dai mu yi amfani da ɗayan saboda mutun ya san kabarin ko mahaifiyarsa ko mahaifinsa ko wani dan uwana shi ba ga ba za a ban mishi fili baya an binne dan uwansa a ban masa fili da za a zo a binne sauran iyalansa da suka mutu daga baya ba illa kawai a iya sanya dutse a matsayin alama a iya sanya icce a matsayin alama don ka iya gane wannan kabarin wane ne kabarin mahaifiyata ce kabarin mahaifina ne kabarin dan uwana ne duk sa wannan alaman ba laifi bane amma kuma ba za a sa alama kamar signboard ba ta yadda za a rubuta suna a wurin kuma ba za a yi gini ba illa dutse za a sa kamar yadda muka kawo hadisi waɗanda suke tabbatar da haka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka shi karan kansa a yau za mu tashi abu na hudu daga cikin abubuwan da aka sunnanta a yi bayan an binne mamaci shine malam yake cewa ar-rabi' abu na hudu mara a shahi na 155 ga mai littafi irin nawa malam yake cewa ar-rabi' abu na hudu daga cikin abubuwan da aka sunnanta cewa a yi bayan binne mamaci an la yulaqinul mayyit talqin al ma'ruf al yawm kada bayan an binne mamaci kuma ai masa irin talqinin nan da ake yi aka sani a yau akwai talqinin da ake bayan an binne mamaci kaji dan uwansa ko wani sai yana ci ya fulan kullu ilaha illallah ya fulan kullu rabbiyallah ya fulan kullu dini al islam ya fulan kullu nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wannan talqinin da ake yi bayan an binne mamaci wanda ake yi to malam yake cewa to wannan bai baya da asali a musulunci dukkan hadisai da suka zo suke magana akan wannan hadisai ne waɗanda suke da'ifai ba su inganta ba to tun da ko ba su inganta ba to kada mutum ya shagaltu da waɗannan abubuwa shine malam yake cewa Allah yulaqinul mayyit talqinul ma'ruf li yawm kada ai wa mamaci talqini irin wannan talqinin da aka sani a yau wanda ake yi a wayan turare munan ba a yi wayannan abubuwa amma wayan turare kamar kasashen larabawa duk zaka ga ana irin wayannan abubuwa to malam yake cewa kada ayi shi malam yake li anna al hadith al warida fihi la yasi saboda duk hadisin da yazo akan haka cewa ai wannan talqini din bai inganta ba to tunda ko bai inganta ba to kaga ba za a yi ba kenan to shine kaga ya sa malam ya sa namba a kasa wanda zamu zo mu karanci karin bayani dai akan haka amma kamin nan bari mu karkare bayani malam yake cewa bal yaqifu ala al-qabri yad'u lahu bit-tathbit kawai abinda zai yi maimakon talqin din zai zo tsaya ne kusa da kabarin yana masa addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi ikon karba duk tambayoyin da mala'iku za su yi masa Allah ya tabbatar da harshen sa wurin bada ansa a lokacin da aka ce masa man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka ko kuma wa ma za ta kun fi zalika rajul me za ka faɗa akan wannan mutumin ba ma za a ce waye annabinka ba to kai taro kan masa Allah Allah madaukakin sarki ya bashi dama ya bashi ikon iya bada ansa akan waɗannan tambayoyin da za a masa shine abin da ya tabbata kuma shine ake son mutum wa yastaghfiru lahu kuma ya ta neman masa gafara a wurin Allah wa ya'muru al-hadirina bi zalika kuma ya umurci waɗanda suke nan suka halarci wannan jana'iza cewa su ma su taimaka su yi masa addu'a bane yake cewa li hadithi Uthman bin Affan saboda hadisin da yazo na Usman dan Affan radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi kawai yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza faraga min dafnil mayyit idan ya kammala binne mamaci wanda aka gama makammala bin ne mamaci waqafa alaihi sai tsayi wurin kabarin fa qala sike tuwa istaghfiru li ahikum ku neman madan uwanku gafara inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam was'alu lahu at-tathbit kurokan masa iya bayar da ansa akan tambayoyin da ake masa fa innahu al'ana yus'al saboda a yanzun nan shi za a tambaye shi bayan kun gama binne shi mala'iku za su zo su tambaye shi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada kenan da wannan malamai suka tabbatar da cewa baya daga cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya daga cikin sunna bayan an gama binne mamaci wani ya ce salati goma ga annabi ayi ta addu'a dinnan na taro a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi istaghfiru li ahikum ku neman madan uwanku gafara was'alu lahu at-tathbit kurokan masa tabbata ma'ana iya bada ansa akan haka kaga yaka umarci kowa ne yayi addu'ar sa daban-daban ba cewa yake wani yi mana addu'a ko shi karan kansa ya jagoranci addu'ar ba a sai ce ku neman madan uwanku gafara ma'ana kowa yayi wannan shine abin da yafi dacewa kowa yayi addu'a din ni ina wa kai kai naka waccan ma yana shi abinda ake so kenan maimakon mutum daya ya jagoranci addu'an a kowa yayi nashi gurgudun abin da zai iya na addu'a yayi malaki akrajahu abu dauda abu dauda ya fito da wannan hadisi al-littafin sa juz'i na biyu shahi na 70 imamu hakim shi ma ya fito da wannan hadisi idan ka dubi littafin sa juz'i na 1 shahi na 370 za ka ga wannan hadisi a ciki imamu bahaki shi ma ya fito da wannan hadisi al-littafin sa juz'i na 4 shahi na 56 duk za ka ga wannan hadisi da shi abdullahi bin ahmad dan gidan imamu ahmad kenan fi zawaid az-zuhd a cikin ainihin az-zawaid na ainihin zuhd zawaid shine bayan imamu ahmad ya kammala littafin sa masnad din sa to dan sa abdullah ya zo yayi kare-kare a baya bayan uban ya kammala to wannan karin da yayi shine ake cewa zawaid duka ana samu sa a cikin masnad din ne na imamu ahmad to don kaje aka ce zawaid na abdullah bin ahmad to wannan shi ake nufi to shi ma ya zo da shi a babin zuhudi shafi na 129 shi ma ya zo da wannan hadisin a ciki imamu hakim ya faɗa dangane da wannan hadisin cewa hadisin sahihi ne isnadin sa ma'ana sahihi ne haka imamu zahabi shi ma ya rufa masa baya akan haka cewa hadisin sahihi ne shine malam yake cewa wa huwa kama qala haka maganan yake kamar yadda suka fada ma'ana kamar yadda imamu hakim ya fada kamar yadda imamu zahabi ya fada cewa hadisin sahihi ne hadisin sahihi ne wa qala an-nawawi imamu an-nawawi ya fada a littafin sa juz'i na 5 shahi na 292 shi ma yake cewa hadisin hadisi ne wanda yake isnadin sa jayyid isnadin sa yana da kyau kwarai da gaske to abinda ya tabbata kenan a sunna cewa bayan an gama binne mamaci a rokan masa gafara ayi addu'a Allah madaukakin sarki ya bada iko ya bashi ikon ya tabbatar da harshen sa wurin bayar da ansan tambayoyin da za a masa amma ba cewa za a yi ta masa lakkanawa a ce ya fulan kul rabbi Allah ya fulan kul dini al-islam haka da sauransu kamar yadda ake shine malam yake cewa ba a yin haka nan abinda kawai ya tabbata kai masa addu'a ba lakanta masa zaka yi ba a addu'a zaka yi masa Allah ya taimake shi ya iya bada ansan tambayan da aka yi masa wannan shine abin da ya tabbata kuma shine abu na hudu da malam ya kawo ne yake cewa sunna an sunnantar da haka bayan binne mamaci cewa a yi masa addu'a ba a yi masa tilkin ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu koma ga karin bayanin da malam yayi inda ya sa namba na 1 a wancan shahi da muka fara karatu a kansa shahi na 155 a namba na 1 da ya sa a kasa malaki wa kaza qala ibnu qayyim fi zadil ma'ad haka ibnu qayyim ya faɗa a cikin littafin sa zadil ma'ad juz'i na 1 shahi na 206 yace wa da'afahu an-nawawi haka imamu an-nawawi shi ma ya rauna na hadisin da ke tabbatar da cewa ayi wa mamaci talkini bayan an binne shi azan talkinin binne talkinin lokacin da yake batun mutuwa lokacin rayuwarsa take batun hita an san wannan talkin na cewa yace la ilaha illallah to amma wannan talkinin da ake magana shine bayan an binne shi a zo a yi masa talkini cewa kamar yadda na faɗa kullu rabbi Allah ku diniyal islam da dai sauransu shine ake magana nan Imam An-Nawawi yake cewa hadisin da yake magana akan haka hadisi ne da'ifi wa ghairihi, haka ma wa'insu malaman hadisi wanda ba Imam An-Nawawi ba sun ma sun faɗi haka. Malam yake cewa kama zakartu rufi ta'liqil ta'liqatil jihad, shi ma malam Nasiruddin Albani yake cewa kamar yadda shi ma yayi bayani a cikin littafinsa da ake cewa ta'liqatil jihad, ya kawo wannan bayani. Wa qala sanani, malam yake cewa Imam Sanani ya faɗa a cikin littafinsa Sublus Salah sharhin bulugul maram kenan, ya faɗa cewa a juz'i na biyu shahi na 161 shi ma Imam Sanani yake cewa thumma haqqaqtu alqawla fihi, ba shi ma mana ya grauna na hadisin, ya tabbatar da cewa hadisin da'ifi ne. Sannan malam yake cewa thumma haqqaqtu alqawla fihi, da tabbatar da magana a cikin littafina da ake cewa silsilatul ahadith ad-da'ifa na Muhammad Nasiruddin Albani, yake cewa shi ma ya tabbatar da magana akan haka, wanda idan ka dubi hadisi na 1599 yayi bayani haka a wannan littafi nashi na silsilatul ahadith ad-da'ifa, ya faɗi haka haka. Malam yake cewa wa bitahassul min kalam a'immatul tahqiq, yake cewa idan ka dubi wannan maganganu na shugabanni waɗanda suka tabbatar ma'ana shugabanni masana hadisi masana akan ilimin hadisi waɗanda suka tabbatar cewa annahu hadithu da'if, ya tabbata cewa wannan hadisin da ake amfani da shi na talqin hadisi ne wanda yake mai rauni, hadisi ne wanda bai inganta ba. Wasu daga cikin magabata ba suke cewa wal amalu bihi bid'atun, yake ce ma aiki da wannan hadisin ma bid'a ne tunda bai ainihin bai tabbata ba. Sai malam yake cewa wala yaktar bi kasrati man yaf'aluhu, kada ka rudu, kada mutum ya rudu da yawa waɗanda suke aikatawa. Mu nan dukkan irin waɗannan abubuwan ba zo mana ba, amma waɗansu kasashe musamman kasashen Larabawa za ka ga ana waɗannan abubuwan da yawa, za ka ga abun sun maida shi kamar wata sunna ce, sun maida abun kamar wani abu ne wanda ya inganta, yake da hadisi ingantacce, alhali duk hadisin da yazo bayani akan haka hadisi ne da ifi. Shi ne malam yake cewa kada mutum ya rudu da abinda yawan waɗanda suke aikata haka suke irin waɗannan talkini ne. Malam yake cewa wa yujibuni minhu qawluhu, abinda ya bani sha'awa a maganan ɗaya daga cikin waɗannan shugabanni inda yake cewa wal amalu bihi bid'atun, yake cewa aiki da wannan hadisin bid'a ce, ma'ana yin wannan talkinin bid'a ne. Wa hadhihi haqiqatun, yake cewa ainihin wannan shine ainihin haqiqanin abinda ainihin ya tabbata. Talama zahala anha al-ulama, yake cewa to da za ka ga ainihin malamai sun raukana daga barin waɗannan abubuwan, barin cewa sanin cewa wannan abin bid'a ne bai dace ba saboda babu ingantacce hadisin da ya tabbata akan haka. Fa innahum, saboda cewa za ka samu waɗansu da cikin malamai waɗanda suka raukana akan haka, suna kokarin ya shir'una bi amalin bi hadhal hadith, suna kokarin shar'anta aiki da wannan ainihin hadisi ne. Ishra'una bi amal bi mithli hadhal hadith, suna kokarin aiki da ainihin misalin wannan hadisi wanda yake da ifi. Kasiran da yawa zaka samu min al-umuri, daga cikin al'amura waɗanda suke kawo hujja da hadisi da ifi, wanda wa yastahsinunaha, kuma suna kokarin cewa yin haka yana da kyau, ko kuma wa yastahabuna, suna kokarin cewa abun mustahabbi ne akan yin haka. Din me yasa suke cewa haka? Malam yake cewa ai itimada minhum, dogaro da suka yi ala qa'idatin, akan wata ka'ida da yazo cewa ainihin wa yu'malu bil hadith da'if, cewa ana iya aiki da hadisi wanda yake da'ifi fi fada'il al-a'mal, fi fada'il al-a'mal, ga ayyuka waɗanda suke na falala ne, to ana iya aiki da hadisi wanda yake da'ifi, ma'ana duk abin da yake ana magana akan falalan abu a ce kaza yana da falala, to sai suke cewa to idan hadisi da ifi ya zo da shi, tunda dai yana magana akan falala ne, ba yana magana akan kaza haramun ba ne, ko yana kaza akan wajibi ba ne, a yana magana cewa kaza na da falala, to shikenan ko da hadisi da ifi ya zo da shi za a iya aiki da shi. Yace da wannan suke dogaro a kansa, ai dogaro da wannan ainihin ka'ida cewa ana aiki da hadisi da ifi ga abin da ya shafi falala ne. Kuma kamar yadda muka karanta a satin da ya gabata, malam baya daga cikin waɗanda suka je akan wannan ra'ayi din akan haka. Shi yasa annai yake cewa walam yantabihu, basu fadaka ba anna muhallaha fi ma sabata bil kitabi was sunna, cewa sai abin da ya tabbata da ainihin alqur'ani ko aka samu ingantaccen hadisi wanda ya tabbatar da cewa abin yana da falala. Don dukkan wani abin da zaka ce yana da falala in ba ya tabbata bane a cikin ta da ayan qur'ani, bai tabbata bane da wani hadisi ingantacce, to ai falalan ma kwata-kwata bai tabbata ba. Saboda falala na tabbata ne da imma dai hadisi wanda yake ingantacce ko kuma a samu ayan qur'ani wanda ya tabbatar da haka. Yace wa sunnatul mashru'iyyati, babu wani ayan qur'ani, babu wani hadisi ingantacce wanda ya tabbatar da shar'antar da wannan abin. Walaysa bi mujarrad alhadith da'if, ba a ce kaza yana da falala ko a ce an shar'antar da ayi kaza kawai da ainihin hadisi wanda yake da'ifi kawai, a'a, kamin a shar'antar a ce kaza shari'a ne ana iya yi, kaza halas ne ana iya yi, to sai an samu ayan alqur'ani, sai an samu ingantaccen hadisi da ya tabbatar da haka. Amma a ce ana iya aiki da hadisi wanda yake da'ifi ne akan abin da yake falala ne, to wannan bai tabbata ba. Dole falala sai in ya tabbata ne da ingantaccen hadisi, sannan ake iya amfani da shi akan haka nan. Malam ke cewa wa qad sabaka li hadha almithal, a can bayan mun kawo ga misali a karatu mu na baya fi ta'liki, akan ta'likin da muka yi akan shahi da ya gabata, shahi na 153 ba tare da ainihin bai dade ba, ina ganin satin jama'a muka yi karatu a kansa wanda muka yi bayani akan irin wannan dangane da hadisi da ibi, a ce za a kawo hujja da shi akan abin da yake fallani. Malik cewa wa azkuru anna al-imam ash-Shatibi, kuma ina ambatawa cewa ina iya tunawa cewa shi ma imam ash-Shatibi a cikin littafin sa al-muwafiqat, a cikin littafin imam ash-Shatibi wanda ake cewa al-muwafiqat, shi ma ainihin kalamul jayyida, yana da magana mai kyau dangane da wannan haula hadhihi al-qa'ida, dangane da wannan ka'ida na cewa ana aiki da hadisi da'ifi akan abin da ya shafi falala ne. Malik cewa imam ash-Shatibi yayi magana mai kyau a cikin littafin sa al-muwafiqat, shine malam yake cewa fal yuraji, kana iya komawa ga wannan littafin ka ƙara ganin abinda imam ash-Shatibi ya faɗa, magana ce mai kyau wanda ya rusa wannan ka'ida ne cewa ana iya aiki da hadisi da ifi ga abinda yake falalani. Ala kulli halin, abinda ake ishara da shi anan cewa wannan talkinin bai tabbata ba shari'a bane. Me yasa ba shari'a bane? Saboda babu hadisi ingantacce wanda ya tabbatar da shi, tunda babu hadisin ingantacce wanda ya tabbatar da shi, saboda haka ba zai zama shari'a ba. Ma cewa ana aiki da hadisi da ifi ga abin da ya shafi falala ne, to sai malam yake cewa ai abu falalan abu bai tabbata cewa falala ne a shari'ance, sai in ya samu ayan alqur'ani da ya tabbatar da shi cewa akwai falala a ciki, sai in an samu ingantaccen hadisi wanda ya tabbatar da cewa yana da falala, sannan falalar za ta tabbata. Amma don a tabbatar da falalarsa da hadisi wanda yake da ifi, to wannan kwata-kwata malamai sun maganganu a kansa cewa ba haka bane. Shi ma malam ya kawo cewa yayi magana a kansa akan littafin sa ta'liqatul jiyad, kuma ya kawo magana ainihin imam ash-Shatibi da yayi a cikin littafin sa al-muwafiqat, duka waɗannan sun tabbatar da cewa wannan magana ba ta tabbata ba. Saboda haka wannan ba sunna bane yin haka, bal ma kamar yadda ɗaya daga cikin shugabanni ya faɗa cewa bid'a ne yin wannan talkini din bayan an binne mamaci. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To wannan shine matsala ta 107 kenan. To sai matsala ta 108. Matsala ta 108 malai yake cewa wayajuzul julus indahu asna'il dafn, ya halatta a samu wani shugaba ya zauna a lokacin da ake binne mamacin, kila an kawo gawan mutane sun halarci makabartan, ga kabarin ba a gama gina ba, ko ko a'a ba a gama gina ba, ko ba a gama gyarawa ba, to in an samu irin haka malam yake cewa to ya halatta mutane su zauna a samu ɗaya daga cikinsu yana musu nasiha dangane da abin da ya shafi mutuwa da kuma da abin da zai biyo bayan mutuwa. Wannan ba laifi bane ayi haka, mutane su zazzauna yayi ta musu nasiha, yayi ta jawo hankalinsu kamin a gama ginan kabarin har ayi batun sa gawan cikin rami. yace wannan matsala ta 108 kenan, wannan ba laifi bane, wannan ya halitta mallan yake bi kasri tazkirul hadirina, ta saboda wa'azantar da waɗanda suke halarce, waɗanda ba aikin suke ba, masu gina na cin na gina, sannan kuma sauran mutane sai su zo su zauna, wani daga cikin su kila ya gabatar musu ainihin da nasiha bil mauti wa ma ba'daha wa ma ba'dahu, dangane da abin da ya shafi mutuwa da abin da zai biyo bayan mutuwa. Mallan yake cewa menene dalilin haka, yace li hadithil barra bin azib, saboda hadisin da yazo, wani dogon hadisi da yazo na Barra bin Azib wanda ya tabbatar da haka, ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa yayi haka. Saboda haka ba laifi bane, ana cikin aiki maimakon aje a runtumu duk a zo a tsaya gaban kabari, wanga yace ai kaza, wanga yace a kaza za a yi, wanga yace a bar kaza, wanga yace a masu aiki a bar masu aiki su ta yin aiki, sauran masu waɗanda ba su aikin kuma ya su zo su tsugunna ko su zazzauna, saboda aidin wani kuma ya ci gaba da mutu nasiha akan abin da ya shafi mutuwa da abin da zai biyo bayan mutuwa. Wannan yana da kyau kwarai, wannan an samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma yayi haka. Sai kawo dalili da hadithin Barra bin Azib, qala sai ke cewa Barra bin Azib yake cewa harajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin, yake cewa wata rana mun je mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin jana'izan wani mutum, min al-ansar, daga cikin ainihin ansar, daga cikin mutanen Madina. Barra yake cewa fantahaina ila al-qabr, muka kai wurin wannan kabarin, walamma yulhad, ba a gama ginan kabarin ba, walamma yulhad ma'ana lam yulhad, ba a gama ginan kabarin ba a lokacin da muka kai wurin wannan ainihin kabarin. To da muka zo wurin, muka kai wurin, fajalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna, mustaqbil al-qibla, manzon Allah ya zauna yana fuskantar al-qibla, wajalasna hawlahu, Barra bin Azib zai cewa muka zauna kewaye da shi, muka zauna gehen manzon Allah muka kewaye shi. A lokacin da muka zauna muka kewaye shi ma yana zaune, yace wa ka'anna ala ru'usina tayr, kai ka azako yadda muka natsu, yadda muka zamo shiru lokacin da manzon Allah ya zauna muka kewaye shi, ba ma wani motsi, kai ka azako akwai waɗansu tsuntsaye ne a kawunanmu, ta yadda muna tsoron kada mu motsa su tashi. Yake cewa haka muka zamo shiru, muka yi cit, babu mai motsi balle wani magana, kai ka azako akwai tsuntsaye ne a kawunanmu, muna tsoro mu dan motsa su tashi. Yace haka muka yi. Wa fi yadihi, a daidai lokacin kuma a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ud, yana dauke da wani sanda a hannunsa, yan kusu fil ard, yana dan caccakan kasa da wannan ainihin sandan yana zaune. A lokacin da yake caccakan kasan nan kuma yake cewa faja'ala yanzuru ila sama, sai naga manzon Allah sai ya kalli sama, wa yanzuru ila al ard, sai in ga ya dawo da kansa kuma ya kalli kasa, wa ja'ala yarfa'u basarahu, ya kama daga ganin sa sama, wa yahfaduhu, kuma ainihin ya saukar da shi kasa salata. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, yana zaune yayi haka sau uku, ya daga idonsa sama ya sunkuyar da idonsa, sake dagawa ya sunkuyar da shi, haka yayi sau uku a wannan wurin. Bayan yayi haka sau uku, fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ista'izu billahi min azabil qabr, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku nemi tsarin Allah daga azaban kabari. Kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara mutu wa azi kenan. Haka manzon Allah ya faɗa marrataini su biyu au salasa, ko kuma ya faɗi su uku, ista'izu billahi min azabil qabr, ista'izu billahi min azabil qabr, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Thumma qala, sai yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr, ya Allah ina neman ka tsari daga azaban kabari. Kaga ya umurce su, shi ma yayi a gaban su, sun gani su san muhimmancin abin cewa akwai bukatar dan adam ya nemi tsarin Allah daga azaban kabari. Kaga wannan hadisin ya tabbatar da cewa akwai azaban kabari, saboda manzon Allah ya umarni cewa a nemi tsari daga azaban kabari, kuma shi karan kansa a nan take yake cewa ya Allah ina neman ka tsari daga azaban kabari, nan ma ya faɗa haka su uku. Don makala, sai ya ce dalili, kamar yana faɗa ne cewa dalilin da yasa nace ku nemi tsari daga azaban kabari, sai yake cewa innal abdal mu'min, ku sani ainihin bawa wanda yake mumini, idza kana fi inqita'i min ad-dunya, a yayin da zai bar duniya, a yayin da zai yanke ya bar duniya, a yayin da rayuwarsa za ta fita, wa ikbalihi nal akhira, a lokacin da zai fuskanci lahira, nazala ilaihi malaikatu minas sama, wa'ansu mala'iku za su sauko masa daga sama. A daidai lokacin da rayuwarsa za ta fita, a daidai lokacin nan wa'ansu mala'iku daga sama za su sauko. Bayan sun sauko, malam ya manzon Allah ya sifanta su cewa baydul wujuh, masu hararin huskoki, ka'anna wujuhihim shams, kai ka azuko ainihin huskan su rana ne, saboda kalkali, saboda haske da huskar su ainihin take yi. Ma'ahum kafanu min akfanil janna, wa'annan mala'ikun suna dauke da likafanin da suka dauko daga cikin aljanna. Wa hanut, suna tare da ainihin turare da ake shafawa a likafanin da ake shafawa a cikin a jikin mamaci. Min hunutil janna, daga cikin turaren aljanna. Hatta yajlisu minhum maddal basar, hayi su zo su zauna kusa da wannan ainihin wanda ke batun rasuwar, bari ke rayuwarsa take batun fita, haka zai ta za su zo su zauna, gwargwadon yadda za ka iya gani. Thumma yaji'u malakul maut alayhimus salam, bayan waɗannan mala'ikun da harko su za su fara saukowa cikin, bayan sun sauko sai mala'ikan mutuwa daga bashi zai sauko. Shine anan banda malin yasa bayanin da ya shine cewa wannan suna na malakul maut shine ya tabbata, amma kiran shi da suna azara'ilu bai tabbata ba. Nan bayan da yake nan kawai akan wannan namban da yasa cewa malakul maut shine sunansa da aka sani, shine sunansa da ya tabbata a nassi, amma cewa a ce masa azara'ilu to duk wannan bai tabbata ba a nassi, saboda haka sunansa kawai malakul maut, saboda haka da bace masa azra'ilu, don kace masa azra'ilu baka da dalilin da yasa zaka kira shi da wannan sunan, sunansa kawai malakul maut. Kaga kenan waɗannan mala'ikun su za su fara saukowa, za su zo daga sama, su zo da likafani daga aljanna, su zo kuma da turare daga aljanna. Bayan sun zo sun zauna wurin mamacin, daga nan suna nan zaune, shi mala'ikan mutuwan zai zo. Bayan wannan mala'ikan mutuwan ya zo, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa hatta yajlisa inda ra'si, har zai zauna wurin kanshi wanda ke batun mutuwa din, wanda rayuwarsa take batun fita. Fa yaqulu, idan ya zauna a wurin sai ke cewa ayyatuhan nafsu tayyiba, ya ce wannan rayuwa kyakkyawar rayuwa, rayuwa wadda ta bi Allah, rayuwa wadda ta bi shari'ar Allah, rayuwar mumini kenan. Wa fi riwaya mutma'inna, ya ce wannan rayuwar natsatsiyar rayuwa. Ikhriji ila maghfirati min Allah, ki fito zuwa gafarar Allah madaukakin sarki. Wa ridwan, ki fito zuwa ga yaddar Allah madaukakin sarki. Qala, sai ke cewa fatahriju, sai rayuwar ta fita. Fatasilu, sai ta ta gudana kama tasilul qatratan man fi siqa, kamar yadda ka san ainihin ruwa kamar yake tarara daga ainihin gora daga wani ƙwariya haka da sauransu, haka wannan rayuwar zaji ta fitowa za ta tararowa. Fa ya'khudha, sai ya ainihin riki wannan shi mala'ikan mutuwar, sai riki wannan rayuwar a lokacin da ta fito ya riki rayuwar. Wa fi riwaya, a wata riwaya ta zo da cewa hatta idza kharajat ruhuhu, har lokacin da rayuwarsa ta bita. Salla alaihin kullu malakin baina sama'i wal ard, dukkan wani mala'ika da ke tsakanin sama da kasa sai su yi ma wannan rayuwar addu'a. Salla alaihi, sai su yi masa ainihin addu'a. Wa kullu malakin fis sama, haka dukkan wani ainihin mala'ika da ke sama zai ma wannan rayuwar addu'a a lokacin da rayuwar nan ta fito ta shi mala'ikan mutuwa ya riki wannan ainihin rayuwar. Wa futihat lahu abwabus sama, sai a bude ma wannan rayuwar kofofin sama. Laysa min ahli babin illa wa hum yada'u Allah, yake cewa babu wani ainihin gungu na mala'iku waɗanda suke ainihin sama, waɗanda suke a wani kofa daga cikin kofofin sama, face suna rokon Allah madaukakin sarki, su fata suke yi, rokon Allah suke yi. An yu'raja bi ruhihi min kibalihim, a biyo da rayuwar wannan muminin ta inda suke, fatan da suke kenan, addu'ar da suke kenan, roƙon Allah da suke kenan. Kai ka san ka zama mu'mini, ka bi Allah, wallahi duk abin da zaka rasa a duniya ba kai hasara ba. Mutuwa fa rayuwar mutum yayi, aka fitar da rayuwar, ana fito rayuwar na fitowa, duk mala'ikun da suke tsakanin sama da kasa za su yi mata addu'a, shine salla alai, za su yi masa addu'a. sannan kowane duk gungun mala'iku da suke a wani sama daga cikin sammai bakwai din nan kowani za su yi ta addu'a ne ina ma lokacin da za a hawar da rayuwar nan zuwa sama a biyo da wadar rayuwar ta inda suke to kaga ya nuna ba karmin alheri bane mutun ya mutu mumini ko ya hi kowa talauci a duniya yayi arzikin da ba kowa ke iya yin sa ba to malai annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya ci gaba da bayani ya ci gaba masahabbansa bayani cewa an ya'ruja bi ruhihi min qabli cewa a fito da a biyo da wannan rayuwar ta inda suke to sai a koma gacin sai manzon Allah ya sake komawa gacin sai ke cewa fa idza aka zaha idan mala'ikan mutuwa lokacin da rayuwar ta fito lokacin da mala'ikan mutuwa ya dauki rayuwar lam yad'uha fi yadihi su wa'ancin mala'ikun da suka fara zuwa ta tashin fari daga sama ba za su bar rayuwar nan a hannun shi mala'ikan mutuwa tarfata aini koda da daidai da kittawa ido ba yana karbar rayuwar su kuma suna karbo shi daga hannunsu daga hannun wannan mala'ikan mutuwa kaga su ba su ne za su karbi rayuwar ba da harko su dai kawai sun zo ne da likafanin aljanna da turare na aljanna suna jiran shi mala'ikan mutuwa ya zo ya karbi rayuwar shi kuma yana karbar rayuwar ko ne ne da sakon guda ba za su bar shi ga hannun mala'ikan mutuwa ba su za su karbi wannan rayuwar daga hannun mala'ikan mutuwa yadihi tarfata ayn hatta ya'khuzuha hatta sun karbi wannan ainihin rayuwar fa yaj'aluha sai su sanya wannan rayuwar fi zalikal kafan a wannan ainihin likafanin da suka zo da shi daga aljanna wa fi zalikal qanut da wannan turarin da suka zo da shi daga ainihin aljanna malai yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo nan sai yake cewa fa zalika qawluhu ta'ala wa kuma fa tilka qawluhu ta'ala wannan shine fadan Allah madaukakin sarki cewa ainihin tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun cewa mala'ikunmu manzanninmu suna karbar rayuwarsa ba sa ainihin sakaci ba sa ainihin tsoro ba sa ba da su sa yin sakaci ko kadan daga lokacin da aka ba su umarni cewa su karbi wannan ainihin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa yukhraju minha sai rayuwar sai ta fita ko kuma a fitar da rayuwar daga wannan ainihin wannan likafanin da wannan turarin sai ta zama rayuwar tana kamshi ka athyabu nafhatin miski wajatta ala waji al-ard haka zaka ji rayuwar nan tana kamshi kamshin al-miskin da ka taba shaka a duniya wanda yake yafi kowane al-miski kamshi mafi kamshin al-miski da ka taba shaka a duniya haka zaka yi ta ga wani wannan rayuwar tana kamshi a lokacin da aka sanya ta cikin wannan likafanin aka sanya ta cikin wannan turarin qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fa yas'aduna biha sai wa'annan mala'ikun da suka karbi wannan rayuwar daga mala'ikan mutuwa sai su hau da wannan rayuwar zuwa sama yace fala yamurruna yani ma'ana biha ba za su wuce wani gungu na mala'iku wata sama daga cikin sammai ba da wannan rayuwar ba ala mala'in minal mala'ika a wani gungu na mala'iku a wa'ansu jama'a na mala'iku illa qalu fa tisi wa innal mala'iku sun ce ma hadha ruhu tayyib wani irin rayuwa ce ga kikkiawa mai kyau fa yaquluna sai a ce musu fulanu bin fulan ai rayuwan wani ne dan wani haka za a kira shi da sunansa mafi kyau annabi ya ce bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya sai a kira shi da mafi kyawun sunan da ake kirarsa a dan duniya idan a duniya sunansa ainihin Muhammad bin Umar to kila wani al'ada kila a ce masa dan asabi dan lami dan wane ne da sauransu to ba za a kira shi da wannan sunan al'adan ba sunan gargajiyan ba a da wannan sunan Muhammad bin Umar za a kira shi shine aksani shine mafi kyawun sunan da aka kirarsa da shi a nan duniya to da shi za a kira a ce wane ne dan wane ko kuma rayuwar wane ne dan wane bi aksani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya da mafi kyawun sunan da suka fi kiran wannan mutumin da shi a duniya hatta yantahu biha ila sama'i dunya har saka za su yi ta hauhawa har su kai ga ainihin sama ta harko fa yastaftihuna lahu su nemi a bude kofa ga wannan rayuwar fa yuftahu lahum sai a bude musu kofa fa yushayyi'uhu min kulli sama'i muqarrabuha ila sama'i allati taliha idan aka zo da wannan rayuwar sama ta harko, manya-manyan mala'ikun da suke sama ta harko su za su tattakawa rayuwar nan har sai sun kai kofar sama ta biyu, sannan su su dawo. Haka idan aka kai suka shiga sama ta biyu, manya-manyan mala'iku da suke zaune a wannan sama ta biyu ba za su bar rayuwar ta tahi ba, ba za su bar waɗannan mala'ikun da suka zo da wannan rayuwar kawai su tahi zallar su ba, a'a sai sun tattaka musu, sai sun kai can kofar sama ta uku, sannan su su dawo a bude musu. Haka za a yi ta yi har lokacin da aka kai sama ta bakwai. Wannan mai girmamawa kenan na ainihin mai rayuwar mumini bayan ya mutu. Shiga kenan da wannan, ko wannan ya ishe ka zabura, ka roki Allah ya sa ka zamo daga cikin waɗannan mu'minan. Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu daga cikin su. Saboda haka, haka za a yi ta yi, ko da muqarrabuna ila as-sama'i allati taliha, zuwa ga samar da take bi ma wannan ainihin sama, hatta yantahi bihi ila as-sama'i as-sabi'a, har haka za a yi ta yi har a kai wannan rayuwa zuwa ga sama ta bakwai. Fa yaqulu Allahu azza wa jal, sai Allah madaukakin sarki yake cewa uktubu kitab katibul kitab illiyin, koko abin da yake cewa uktubu kitabal abdi fi illiyin, ku rubuta rubutun bawa na cikin ainihin al-illiyin. Hasan akwai ainihin al-illiyin, akwai da kuma ainihin mutane sijjin. To sai Allah madaukakin sarki yake cewa to a rubuta wannan bawa, wannan mumini a cikin ainihin al-illiyin, mutanen kwarai, al-abrar da sauransu. Kuma adraka ma illiyun, ake cewa me sanar da kai menene ake cewa illiyun, kitabun markum, ainihin littafi ne wanda yake markum, wanda aka nade na daddan littafi, ya shahaduhu almuqarrabun, mala'iku suna ainihin shaida wannan littafi, suna halattar wannan littafi a kowane lokaci. Fa yuktabu kitabahu, sai a rubuta littafin sa fi illiyin, a cikin ainihin illiyin, kuma yuqalu, sai yake cewa a'iduhu ila al-ard, sai Allah ya ce to a dawo da rayuwar, bayan an hawa da rayuwar zuwa sama, Allah ya ce a rubuta rayuwar wannan bawan cikin illiyin, sai ce to a dawo da rayuwar zuwa ainihin kasa. Saboda mai fa'in ne wa'atu, saboda na musu ainihin alkawali cewa anni minha khalaqtuhum, cewa a wannan kasan na halicce su, wa fiha a'iduhum, a wannan kasan zan ko mayar da su, wa minha ukhrijuhum taratal ukhra, ta wannan kasan ne zan fitar da su wani lokaci na daban. Saboda haka sai Allah ya ce to a dawo da wannan rayuwar kasa, ta zauna kasa. Qala, sai ke cewa yuradu ila al-ard, ana nufin zuwa ga ainihin kasa, ko kuma yuradu ila al-ard, sai a dawo da wannan rayuwar zuwa ainihin kasa. Wato adruhu, sai a dawo da ruhin sa, ma'ana rayuwar sa, fi jasadihi, a cikin jikin sa, bayan an riga an sa shi cikin kabari kenan. Saboda lokacin da ya mutu, kamin a yi duk wannan zirga-zirga, a dawo da shi, kun riga kun sanya gawar cikin kabari. To bayan an dawo da shi, sai a dawo da wannan rayuwar cikin jikinsa, ko kuma ma kamin ku gama maganin kabarin, ma kamin ku gama ainihin ruhi kabarin gaba ɗaya, ma an dawo da rayuwar. Qala, sike cewa fa innahu, bayan an dawo da rayuwar, kamin ku gama ainihin rurrufe shi gaba ɗaya, kamin ku bar inda kuka binne shi, yasma'u hafqu na'ali ashabi, hamma ainihin shi wannan mutumin da kuka sa a cikin kabari zai ta jin ainihin ƙarin tafiyar takalman ku da kuka ruhe shi, lokacin da kuka juya za ku wuce. Kaga duk ayin wannan zirga-zirga, an dawo ma kamin ku gama binne shi, za ku zai ta jin wannan ainihin ƙarin takalman naku, lokacin da kuka juya za ku wuce. Akan haka idza wallau an, a lokacin da suka juya suka bashi, ma'ana suka binne shi, suka bashi mudbirin, suka juya baya, suka ainihin bashi ne. Bayan an gama wannan, yanzu kun binne shi, an dawo masa da rayuwarsa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bada bayani cewa fa yatihim malakani, sai waɗansu mala'iku su zo mata, shadidul intihar, masu tsananin tsawatarwa, ko magana za su yi da tsawa, za su yi wannan magana, yantahirunahu, za su yantahiranihi, za su ainihin tsawatar da shi, wa yajlisanihi, za su tayar da shi ya zauna, fa yaqulani lahu, a lokacin da suka tayar da shi, suka zauna da tsawa da menene a cikin tsawa, sai su ce man rabbuka, waye ubangijinka, kaga ai masa wannan tambaya. Fa yaqulu, saboda mu'mini ne, rabbi Allah, sai ce ubangiji na shine Allah. Fa yaqulani lahu, sai su sake ce masa ma dinuka, menene addininka, ba a sanin sun za a yi masa wannan ba, da tsawa za a yi masa wannan. Fa yaqulu, sai ce dini al-islam, sai ce addini na musulunci. Fa yaqulani lahu, sai su sake ce masa ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum wane ne mutumin nan da aka aiko a cikin ku, me zaka ce dangane da shi, wane ne shi, me zaka ce dangane da shi, tunda rayuwa ce ta mu'mini Allah ya sa mu cikin su. Fa yaqulu sai ce huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulani lahu sai su ce masa wama amaluka, me aikin ka. Fa yaqulu sai ce qara'tu alkitab Allah, sai ce na karanci littafin Allah. Fa amantu bihi, sannan kuma na yi imani ainihin da shi. Wa saddaqtu, kuma na gaskantar da shi. Haka zai ce. To amma ku sani fa, dukkan mutumin da ya karanta alkur'ani ba don Allah ba, kaga baya daga cikin mu'mini, saboda haka ba zai samu wannan ba. Saboda haka wa'annan ana magana mu'minai ne wa'anda duk abin da za su yi saboda Allah suke. To kaga saboda mu'mini ne sai ce na karanta alkur'ani, na imani da alkur'ani, kuma na gaskanta Qur'ani. Fa yantahiruhu fa yaqul, sai su tsawace shi fa yaqul, sai su tsayace man rabbuka, waye ubangijinka. Wa ma dinuka, menene ainihin addininka. Man nabiyuka, waye annabinka. Wa hiya akhirul fitnatu tu'radu 'alal mu'min, ko kuma ta'ridu 'alal mu'min, wannan shine karshen fitinan da zai bijiro wa ainihin mu'mini a ranar kiyama. Malam yake cewa fa zalika hina yaqulu Allah 'azza wa jal, wannan shine yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa yusabbitu Allah allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya, Allah madaukakin sarki zai tabbatar wa waɗanda suka yi imani da magana tabbatacciya a rayuwarsu ta duniya, ma'ana rayuwarsu ta barzahi kenan, lokacin da suke cikin aidin kabari, ko kuma a rayuwarsu ta duniya ta hakikan za su tabbatar da kalmar shahada kuma za su yi aiki da ita. Fa yaqulu rabbi Allah, sai ce ubangiji na shine Allah. Wa dini al-islam, addini na musulunci. Wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabi na shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana fadan haka sai Allah madaukaka, yana fadan haka. Fa yunadi munadi fis sama, sai aji wani mai shila, yayi shila daga sama, yana gama bada wannan ansa, su mala'ikun da suke tambayar su suna nan, sai su ji da shi da mala'ikun da su ji wani mai shela daga sama, an saddaka abdi, cewa ainihin bawa na yayi gaskiya. Saboda haka tunda yayi gaskiya, fa frishuhu min aljanna, ku yi masa shimfiɗa daga aljanna, ma'ana ku shimfiɗo masa shimfiɗa na aljanna a cikin ainihin mai kabarinsa. Walbisuhu min aljanna, ku sanya masa tufafi na aljanna. Waftahu lahu baban ila aljanna, daga wannan kabarin nasa ku buɗe masa kofa ta yadda zai ta hangan aljanna, kuma ni'imar aljanna zai ta zuwa masa a cikin ainihin kabarinsa. Abinda za a faɗa masa kenan. To in ka ce lokaci yayi, ma ba wani tsayawa mai abin nan. Ok, ai ban maji ka bane. To insha Allah sai mu tsana, amma sai mun dawo baya gobe insha Allah. Muka zo insha Allah. Abinda muka faɗa daidai, Allah mu ɗaukaki. Wa alaikum salam. Na'am. A wani irin wani?
Kamar zaman da ya yi kusa yana tsokanta
da shi. Eto, matsalar shi ne abin da ya faru, babu banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu waɗansu sabbin da aka ruwaito cewa sun ci gaba da yin ainihin haka. Saboda haka ba shi ne mafi muhimmanci ba abin da ya kamata ka ɗauka a hadisin, shi ne ainihin zaman da kuma ainihin wa'azin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. In ka yi haka shi ke nan, wannan da niyan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba laifi ba ne. Ka yi da niyan koyi ma za ka samu lada ma ainihin akan haka. Amma babban abin da ya kamata, babban abin da mafi muhimmanci a hadisin shi ne wa'azin da ya yi ne. Sannan kuma a lokacin da yake yin haka ɗin, su sahabban da suke kewaye da shi ba a ruwaito cewa su ma sun ɗauki sandan suna ta yin haka ba. To kaga shi ya nuna maka cewa ba shi ne mafi muhimmanci ba a hadisin, mafi muhimmanci a hadisin shi ne wa'azin da yake yi. Saboda haka in ma ka ɗauka kana yi saboda koyi haka, ba za a ce ka yi bid'a ba. amma dai ba bane wanda sahabbai suke ganin cewa lalle yana daga cikin abin da za a yi koyi da shi aka haka shi yasa lokacin su basu yi ba kuma babu wata ruwaya da ta nuna cewa bayan ya wuce irin su Abubakar irin su Umar sun je makabartan su ma sun yi haka ma'ana sun dauki sun ke tsina cika amma abin da ya shafi nasiha da wa'azantarwa kaga shi yasa shi malam ma ya kawo hadisin anan don shine mafi muhimmanci saboda haka shi yafi kamata a maida hankali akan sa Allahu a'lam. Na'am.
Alawai gurin da ciyan. Ina kuma ina da mutum bayan an tsine mutum. Ai ne ciya ko kuka da ne.
A to ai abinda muka faɗa na abinda Annabi yayi ne shine cewa kamin abin ne din shi yayi. Wannan kuma baya kore bayan an binne din. Ka gane ku? Baya kore bayan an binne din. Saboda matsalar mu ma anan sai kaga kaman bayan an binne ma zai fi. Saboda natsuwa da mutane za su sai ana samu su ne bayan an binne. Amma lokacin musamman da mutane ba su saba da haka dan ba a lokacin da ake ginan kabari mutane ma kowa na tumma bakin kabari maimakon ma a ban masu aikin su yi aikin su hankalin kwanci kowa zai ta kawo cewa ayi kaza ayi kaza wanga ci a'a ba haka za a yi ba kaza za a yi to ina ganin in za a samu jawo hankalin mutane a lokacin da ake aiki ko misali kaga galibin mu nan ko da za a kai gawa mutane su kai can amma ga mu ginan kabari kaga shiro gawan za a yi asa to ina ganin yin bayan ka bayan rube shi din shi zai fi samun a samu natsuwa a yi wa'azi to amma kaddara a yau an dauki gawar an kai an je da ita makabarta sai aka iske ai ko gaba gidan kabarin ba yi ba to yi kenan idan mutane na iya bada hadin kai a wannan lokacin shi kenan ana yi musu wa'azi a daidai wannan lokacin ana ginan kabari kuma ana wannan wa'azi ne amma yadda za a bada hadin kai din ne shine abubuwa ne daga cikin abubuwa da yake ko ka so yin sa ma yana da wuya saboda abinda mutane suka saba da shi ainihin anan amma in dai zaka samu hadin kansu tunda ya tabbata Annabin yayi to yin haka din ma ya ci amma yin haka din ne yana da wuya mu ana yi samu saboda haka shi yasa kake gani sai bayan an gama binnewa sannan a dan jawo hankalin mutane cewa a dan mutu a nasiha kuma nasihan ko a jama dole sai ka takaita don mutane yanzu kaga dukkan wanga dogon hadisi yana bayani akan nasihan da manzon Allah yayi to kaga yanzu kace ka jawo mutane lokaci haka nan sai a watse ma abukka to saboda haka sai a takaita gurgurdo abinda ba dai zai mutane za su kusa ba sai a yi wannan shine abin da yafi ala saboda haka kamar yadda kai tambaya kusan nan bayan binnewa din shi zai fi saboda yadda aka yake yi anan amma aka dace kamar yadda na faɗa aka dace an je din kamin a gaba ginan kabari din to shikenan sai a yi da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam in za a iya jawo hankalin mutane ya danganci waye kai to akwai wani wanda zai je wurin da ya ce a saurara za a saurara akwai wani wanda zai je kimar sa bai kai akan haka ba zaka ba yadda kai iya ido kaga amin wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.